بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يومنا شاشدة جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قرى دبر الأريه إلى أربعين و أربعين أكل هنا كما شابطي جوات هؤلاء ميلادية دبر إلى أشرين دبي في قبل كراتين من تفسير القرآن من جرمة من أشين تفسير لسورة النساء أجي من أشان آيات تفسير إلى أكل يوم لا مساشي بيدر الله da amincewarsa farkon aya ta 94 watan mu dai ubangiji ta'ala ya datar da mu da karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai bismillah تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسك إيماني إذا ضربتم في سبيل الله إذا قوة فتياتي فبود الله دن توقع كرمر الله فتبينوا في بنتك ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام كرك فقاق واندي مكسلم وكثير شيء لست مؤمنا كيف مؤمن إبانا تبتغون رب الحياة الدنيا kuna neman dan wani jin dadi na duniya fa inda Allah maganim kafira ganimomi masu yawa suna gurin Allah subhanahu wa ta'ala kadalika kuntum min qablu kuma ku kasance kafin wannan lokacin fa mannallahu alaikum Allah yayi muku baiwa fa tabayyanu ku yi bincike inna Allah kana bima ta'maluna khabira haqiqa Allah ya kasance masani ne dangane da abin da kuke aikatawa ubangi subhanahu wa ta'ala bayan ya jan bayan Allah ta'ala yayi maganar hukunci na kuskure cewa mumini baya kamata ba zai yi mumini ya kashe mumini ba sai dai in ta yi kuskure ubangi ta'ala ya faɗi irin hukuncin da wanda ya kashe mumini da kuskure irin abin da zai na kafara da kuma abin da zai biya na diya sai kuma Allah ta'ala yayi narku babban narku ga mutumin da ya kisa kisa na ganganci Allah ta'ala ya ce may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam qalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahum 'adaban 'azima Allah ya jira mai irin wannan narfan irin narfan da ba wani laifi bayan suka da Allah da Allah ya jira mai irin wannan narfan sai Allah ta'ala ya ja kunnan mu'minai cewa idan suka fita yaki to su tantance su yi bincike ki gane mutumin da ya cancanta a kashe shi wanda shi ba musulmi bane da kuma wanda ya bayyanar da musuluncin sa wanda wanda baya cancanta a kashe shi Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu Allah ya kira su da suna na imani Allah ya ce ya ku wanda suka imani idan darabtum fi sabilillahi idan ku tafi yaki da jihadi fi sabilillahi dan dauka samar Allah fa tabayyana to ku yi bincike dangane da mutanen da kuka haɗu da su ku yi bincike cewa musulmi ne ko ba musulmi ba faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu a tare wanta wuyar yana cewa faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani yace wannan kai yana nuna cewa dukkanin mutumin da a zahiri ya bayyanar da musulunci to ayat tana ishara cewa baya halatta a kashe shi matukar a zahiri ya bayyanar da musuluncin sa to babu ruwanka da badin ninka ba ruwanka da abin da ke cikin zuciyarka ubangiji ta'ala bai mutu da kai wannan ba to ku yi bincike kafin ku kashe mutum inda ya bayyanar da musulunci to magana ta riga ta kare babu dama a taba shi. Allah yace wala taqulu liman alqa ilaykum assalama, kada ku faɗa ga wanda ya je hu sallama a gare ku, kada wani ya muku sallama, domin sallama na cikin abin da yake nuna musulunci mutum. Idan kamar da Ibn Ashur yake faɗa yake wannan ke nuna cewa idan mutum zahiri ya bayyana muku da musulunci ta hanyar ya ce la ilaha illallah a zahiri kun ji kuma bai wani abu da ya saba la ilaha illallah a lokacin ba, ko kuma a'a kawai kun zo sai ya muku sallama, wannan alama ce shi musulmi, to Allah ce kada ku ce da shi lasta mu'minan kai ba mu'mini ba. Ubangiji Allah ya ja kunnen su kar ku ce kai ba mu'mini ba, tunda a zahiri ya bayyana mu'mini din ne tunda ni tunda ya muku sallama. Tayyir ya ce muku assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ce kada ku yaka tattabun arbal hayati dunya, kuna neman dan wani jin dadi na duniya. Isa ibn Ashur yake cewa daga cikin abin da zai nuna maka haka da a ce mutum zai yi sallama din sai kashe shi ba tare da dan dukiyarsa ba, to da sai ya zama da dan dama da mai ce ko ba za su yi haka ba, idan sai kashe shi za su dau dukiyarsa ne. Kisa Ubangiji Ta'ala ya biyo abin da cewa tabtago da arzal hayati duniya, kun kashe shi ne don kuna neman dan wani jin daɗi dan wani mata'i na rayuwar duniya. Sai Allah Ta'ala ce fa inda Allahi maganin kafira, ganimomi masu yawa suna gurin Allah. Suka ce ganimomi masu yawa suna gurin Allah, ma'ana yanzu Ubangiji Ta'ala bai muku buɗe na ganimomi ba, amma a nan gaba suna nan Ubangiji ya tayar da muku zai muku buɗe su. Kuma haka ya zo a tsawon tarihi, kusan tun daga yakin Khaibar musulmi ake kai musu buɗi, aka yi Khaibar aka yi Hunayn musulmi suka samu dukiya mai yawa. Kakakku gaggawa kashe wani mutum don ku nemi wani abu na jin daɗin duniya bayan ya bayyana da musulunci. Ganimomin da kuke so ku samu Ubangiji Ta'ala shi ne mai wannan ganimomi masu yawa suna gurinsa. Allah Ta'ala zai muku buɗi a kansu a nan gaba. Imam al-Bukhari da Imam Ahmad haka nan al-Hakim sun fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda. Yace fadin Allah wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina. Yace kana rajulun fi ghumaymatin lahu. Fa la yaqulu muslimuna fa qala assalamu alaykum. Fa qataluhu wa aqadu ghumaymatahu fa anzala Allahu dhalika tabtaguna ardal hayati dunya. Abdullahi dan Abbas yace wannan ayar fadin Allah wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina. Yace wani mutum ne ya kasance yana kora in dabbobinsa, sai ya haɗu da musulmi, da ya haɗu da musulmi sai ya ce musu assalamu alaikum, ya yi musu gaisuwa irin ta musulunci wanda take nuna cewa shi musulmi ne. Fa qataluhu wa aqadu ghumaymatahu, sai suka kashe shi suka kore in dabbobin nasa. Yace fa anzalallahu zalika, sai Allah ya saukar da wannan ayar har izuwa fadin Allah tabtaguna ardal hayati dunya, har izuwa fadin Allah kuna neman dan mata'i na duniya, ma'ana nan dabbobin da ko kore dan wani mata'i ne na duniya. To Ubangiji Ta'ala ganimomi masu yawa suna gurinta, sai Allah Ta'ala ya tuna musu irin baiwar da ya musu da kuma halin da suke a ciki da. Sai Allah ya ce kadhalika kuntum min qablu, kamar haka kuka kasance min qablu kafin wannan lokaci. Ma'ana idan mutumin ya zama boye imanin sa yake, ni sa ku gane musulmi bane, amma da ko zai nuna muku cewa ku shi musulmi ne, to kuma a da ku kasance kuma da a tsorace kuke kuma da koyi imanin ku. Farfa korkan musulunci sanda ana garin Makka ba kowa da ke bayyana da imanin sa ba, to kuma da haka kuke ba kwa iya bayyana da imanin, kuma da haka kuke koyi imanin na kuke. Wannan shine tafsirin da yawa daga cikin malaman tafsiri, kuma wannan shine ikhtiyarin Sheikhul Mufassirina Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullahi, wannan shine ikhtiyarin. Amma wasu cikin malaman tafsiri suka ce kana ya kuntum min qablu ay lam takunu mu'minina, ha ku kasance a da kuma ba mu'mine bane, Allah ne ya muku baiwa ya shirye da ku da addinin musulmi. Wannan shine tafsirin Sayyid Ibn Jubair, kuma shine tafsirin wasu cikin malaman tafsiri. Sai dai in ka kalli tafsirin guda biyu ba ta karo da juna, da haka kuke ba ku san musulunci ba, ba ku yi imani ba, Allah ya aiko manzala ku kai imani da shi, ta kadhalika kuntum min qablu, haka nan kuma a farkon musulunci din koye imanin kuke, kamar yadda su ma irin waɗannan mutanen ƙauyen ba su da ƙarfi inda suke suna koye imanin, amma sun hadu da ku sun nuna muku cewa su mu'minai ne sun yi imani to ba ruwan ku da bincike na cewa a zuciya sun yi ko ba su yi ba wannan aikin na Allah ne subhanahu wataala kaga yanda kuke boye imanin ku a da su ma kake boye imanin su a yi famanallahu alaikum ubangiji ta'ala shine ya muku baiwa Allah ya muku baiwa ya karbi tuban ku ko musulunta ko Allah ya muku baiwa ya karfafa addinin musulunci har ya zamana yanzu kuna iya bayyanar da imani malaman tafsiri suka ce wannan ke nuna cewa idan mutum zuciyarsa tana raya masa yayi wani aiki na saba wa Allah to dinga tuno irin ladan da ubangiji ta'ala yake bai wanda ya kauce wa abin da yake saban Allah ne sannan kuma ya dinga tuno irin ukubar da Allah yake wa wanda ya saba masa idan da yafe masa ba wannan zai taimaka masa wajen kauce saba Allah subhanahu wataala kamar yadda anan Allah ya ja kunnan su cewa kada ku yarda kuna neman wani abu na duniya domin ga ganimomi a gurin Allah subhanahu wataala sannan kuma fadin Allah kare ka kuntum min qablu wannan ke nuna cewa kada Allah ta'ala ya hada ka da wasu mutane sawa'in dalibanka ne ko ƴaƴanka ko matanka ko kuma su yaranka ya zama ka zo mu mai tsanani akan shi idan dalibanka ne kana koyar da su karatu takka zama matsalancin da zai zama abinda ka faɗa kana bukata nan take sai an fahimce shi kai ma da haka ka koyar da kai wani abin baka fahimce ka takka zama mai tsanani cewa sai an yi kaza sai an yi kaza kai ma da baka iya ba kai ma ka kai tarbiyyar ka kai haka nan idan ƴaƴa ne kada ka wuce gona da iri a wajen tsananta ƴaƴanka yayi kaza a dinga tsinemar ana daukan matakai munanan matakai domin kai ma san da kana yaro ta kila kai abin da yafi wannan daga baya ubangiji ta'ala ya gyara ka ubangiji ta'ala ya shirye ka to haka nan duk wani jagoranci da zakai wannan na nuna cewa kada ka tsanantawa irin tsananta da tauci ta misali ba ana dafin ka kyale kai sakaci ba amma dai kakka tsananta dan kai ma kafin ka zo wannan yanayin ko kafin ka zo wannan kujerar kai ma ta kila wannan abubuwan kana aikata su musamman wajen tarbiyya yara da kuma wajen karantarwa saboda kuma da haka kuke daga baya ubangiji ta'ala ya muku baiwa to sai ubangiji ta'ala ya kara cewa fata bayyana wannan sai zama takin ne mai takaddama Allah sai ya kara maimaita dai fata bayyana ku yi bincike ku tabbatar ai fata bayyana ai fata faddi ku tabbatar da mutumin yana da imani ko bai da imani to wace hanya ta hanyar abin da ya bayyana a zahirin sa Allah ta'ala ce inna Allaha kana bima ta'maluna khabira hakika ubangiji ta'ala ya kasance masani ne dangane da abubuwan da kuke aikatawa sayyid ibn jubair ce wannan talibi ne da wa'idi ma'ana Allah ta'ala masani ne bisa abin da kuke aikatawa ma'ana ubangiji zai muku sakayya akan abubuwan da kuke aikatawa idan ayyukan kuka na alkhairi ubangiji zai muku sakamako na alkhairi ya baku aljanna idan ayyukan kuke aikata munanan ayyuka ne ba ku tuba ga Allah ba ko Allah bai yafe muku ba to ubangiji ta'ala kuma zai muku azaba kan wannan idan aikin da kuke kafirci ne da shirka mutum ya mutu bai daina ba to ubangiji ta'ala zai masa azaba akan wannan subhanahu wa ta'ala sai Allah yake yi ubangiji ta'ala ce la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghayru ulul darar ba za a hada waɗanda suka yi a zaune ba su fita jihadi ba daga waɗanda ba ma'abuta da rura ba wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ba za a hada su da wanda suka fita jihadi da rayukansu da dukiyoyinsu ba ba za a hada su ba faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idina daraja Allah ta'ala ce Allah ya fifita masu jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu akan wanda ke zauna Allah ya fifita su da darajoji وكلا وعد الله الحسنى اما دكان شوبني تعالى يي مسو تنادي دا القورن الجنه وفضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما وبني تعالى يا تيبي تما سجهادي اكن وند سكي زوني الله يا تيبي تسو لا داني جرما درجات منه لا دان شنو سو درجوجي دا القورن الله ومغفرة da wata gagarar margafara wa rahmatan da rahama wa kana Allah ghafurur rahima hakika ubangiji ta'ala ya kasance ne yawan gafara ne kuma ne yawan jin kai ne subhanahu wa ta'ala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bayani dangane da wanda suka fita jihadi da wanda basu fita jihadi ba dan ko duba siyakin ayoyin zaka kin fadan Allah harbul mu'mini al-qital ake ta magana kan jihadi kan jihadi kan jihadi to tunda ubangiji ta'ala aya da ta gabata ya ja kunnan mu'mini cewa a gurin yakin ta dinga tantancewa ta dinga tabbatarwa ta dinga yin bincike to kuma kada ki zatan wancan zargin da Allah ya musu kuma yasa su daƙile su jada bayan jihadi sai Allah ya nuna a wajen jihadin nan suna da lada mai girma suna da daraja mai girma suna da matsayi mai girma a gurin Allah dangane da yin jihadi sai Allah ya nuna cewa suna da fifiko masu fita jihadi suna da fifikon daraja da falala da matsayi a gurin Allah kan wanda basu fita jihadi ba Allah ta ce la yasul qa'iduna min almu'minina ghayru ulul darab wanda ke zaune daga mu'minai ba wanda ke mabuta larura ba wanda ke lafiyayyu ba wata larura tare da su Allah ya ce ba za a daidaita su ba wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ba za a dai tanzo ne suke fita jihadi saboda Allah su yi jihadin da dukiyoyinsu da kuma rayukansu saboda masu jihadi ibnu ashir ya ce asali in aka ce aljihad ana magana badalul judi bin nafs mutum ya bari kokari da ransa da sai zama dukiyar tabi ce saboda jihadi ana yin sa da dukiya ana ba da rai sannan kuma dukiya tana yin aiki sai Allah ta lake ba za a haɗa waɗancan da suka zauna ba su jihadi ba kuma ba su da wata darura idan ka ce masu barura su ne kamar al'asalu abbarar asali suna maganar makanta ne shi za ka ya cewa ana cewa da makawo abbarir sama daga baya sai zama kalma ana amfani da ita akan dukkan wata cuta shi sa Allah ya ce laysa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj makahu ba shi da laifi dan bi fita yaki ba gurgu ba shi da laifi inda fita yaƙi ba haka nan mara lafiya bai da laifi inda fita yaƙi ba to wasu waɗannan wanda lafiyayyu ne ba su da wata matsala tare da su sai suka zauna ba su fita yaƙi ba to Allah ya ce ba za a daidaita su a wajen daraja da lalata da matsayi a gurin Allah a kawai su fita yaƙi saboda Allah ba za a haɗa su ba sai ya zama kenan su ulul barar ma'abuta barura wanda su ba su fita yaƙi ba su suna da lada cikakke na fita yaƙi amma in ya zama na a zuciyar suna da niyyar da suna lafiya su fita yaƙi amma su ma ga a ƙulul barar din da a ce a zuciyar su ba su da wannan burin ba su da niyya ta inda suna lafiya su fita yaƙi to da ba su samu lada na masu jihadi sai ya zama kenan duk wanda yake ma'abucin barura ne ba zai iya fita yaƙi ba ta hanyar shi makaho ne ko gurgu ne ko dai mara lafiya ko wani abu da yana fita yaƙi din amma yana da burin da ubangiji ta'ala ya baki dama da lafiya da ya fita wannan yaki din to sai zama shi yana samun cikakken lada na jihadi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi isa Imam al-Bukhari alayhi rahmatullahi ya fudda dinki daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna bil madinati aqwaman ma tabtum min masirin wala qata'tum min wadiyan illa wa hum ma'akum fihi manzo Allah ce lokacin an fita yaki ne sai manzo Allah ana cikin tafiya sai ce a Madina kun bar wasu mutane ba wata tafiya da za ku yi ba wani kwarge za ku ketare face suna tare da ku a cikin sa suka ce wahum bil madinati ya rasulullah suna kuma Madina manzo Allah ce na'am hasabahumul udur sai manzo Allah ce udiri ne hana su zuwa yaki kuma wannan shine ka'idar fadin manzo Allah innamal a'malu binniyati wa innamal kulli imrin ma nata sai dai kamar yanda aka sani dinda niyyar su za ta kai su matsayin su samu ladan jihadi amma kuma ladan su ba zai kai ladan wanda su suka yi mubashara wajen jihadin ba ba za su kai ba a ka'ida ta musulunci dukkanin wani aiki da wani uzuri ya hana kayin sa kana da niyyar kai shi ko ka saba da zai uzuri yana kainsa Allah ta'ala yana baka cikakken ladanka kamar yadda zuwa hadisin Ubaidu dan Samitin Allah ya kara masa yadda ruwayar Imam al-Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan marada al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu miqiman sahiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan bawa yayi rashin lafiya ko yayi tafiya to za a ci gaba da rubuta masa aikin da yake lokacin da yake da lafiya ka saba kana da lafiya kana yin wata sallah da daddare raka'a 11 yanzu rashin lafiya sai ta same ka ba za ka iya ba to duk daren in yayi lokacin sallah sai Allah ya rubuta ma ladan wannan sallah ko kuma tafiya ce ta kama ka an san tafiya yanki shi ta azaba daka yanzu abinda kake na ibadodinka wani aiki da kake a halin da ba na tafiya ba to in tafiya ta kama ka sai Allah ta'ala ya ci gaba da rubuta maka ladanka kuma wannan shine abin da Qur'ani ya ishara cikin tin wa tin wa zaitun wa turi tinin wa hadha al-balad al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim sai sun barbadnahu asfar safirin ta'ala ce illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun kaga tinda radannahu asfar safirin amma idan mutum ya zama asfar safirin ta hanyar ko ya tsufa ko rashin lafiya ko kala to amma ubangiji ta'ala sai ya ce yana da lada a gurin bane gayar mamnun ladan da ba za a hana shi ba ma'ana aikin da yake yi din a da a bayan zuba zai iya ba to ladan Allah ba zai hana shi kaga wannan kina ma cikar rahamar Allah da falalar subhanahu wa ta'ala da haka sai ya zama kenan almujahiduna a ulul barar in dai da niyyar su fita yaƙi ne suna da wannan niyyar a zuciyarsu to sai zama su ulul barari sai zama za su samu ladan jihadi sai dai kamar yadda na faɗa ba za su kai ladan cikin bashar jihadin ba da abin da ke nuna wannan hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda a hadisin akwai lafazin Imam Bukhari akwai lafazin Imam Muslim zan ka lafazin Muslim dan yafi shahara tunda shi muka yi karanta a cikin arba'in an-nawawiyya zaba al-dusur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum wa tasaddaquna bi fudul amwali kaga sai manzo Allah yace Allah bai sanya muku abin da za ku yi sadaka ba yace inna bi kulli takbiratin sadaka wa kulli tahlilatin sadaka wa kulli tazkiyatin sadaka to ya zo a ruwaya cikin sahih Muslim duk da akwai dan magana kamar ruwaya din kamar akwai inqita'i cewa su ma masu kudin sun ci gaba da yin wannan din ba tazkiyi bane takbiri su ma masu kudin sun ci gaba da yin sai talaka sai ƙara dawowa gurin manzon Allah cewa to fa abin da kace mu dinga yin su ma ga shi rai sai manzo Allah yace zalika fadlullahi yu'tihi man yasha to kaga da daliya kade kana kai ladan wanda yake aikin ai ba su da matsala ko da ba su sun da gurin manzo Allah ba da fa ubangiji subhanahu wataala ce ba za a hada su ba in dai ba su da ruwa bane su ma fa ruwa kenan za su samu ladan jihadi din idan daliyar suna da niyyar su jihadi Imam al-Bukhari ya fitar da ruwaya daga al-Bara' ibn Azib Allah ya kara masa yadda yake cewa lamma nazara la yasalu qa'idun min al-mu'minina lokacin da wannan ayar ta sauka yake da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaidan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wa zaidi a zaidi bin sabit an sai zaidi bin sabit a yana cikin kutabul wahyi a wata ruwa ta Imam al-Bukhari ta hanyar Sa'id bin Sa'd al-Sa'idi Allah ya kara masa yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amla alayya inji shi Zaid bin Thabit yake manzo Allah ya ne shifta an san shifta ko eh shifta ba san shifta ba sai tsaya ku ji tsaya ku ji an san dictation eh to dictation yaran ku ne ko ka san shi ba ku san yaran ku ba shi ne shifta ana faɗa kana rubutawa ba nabi yana karantawa Zaid bin Thabit yana rubutawa yace amla alayya la yasul qa'iduna min al-mu'minina wal muhajirin fi sabilillah yace faja'a ibn umm maktum yace sai ga ibn umm maktum an sai ibn umm maktum makahu ne yace sai ga shi ya zo wa huwa yamliha alayya lokacin manzo Allah yana mikintarta فقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. سيبن أم مكتوم يتي نارا إذا الله يا من زن الله دا زن إيه جهادي دا ناي جهادي. سيني رواية وكان أعمى ثم دا ياكا من سيما كاهو ليشي. فأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تشينك في الله يتكود من زن الله وحي زيد الأنصار بيكي تيوى وفكده على فكده yace lokacin cinyar manzon Allah tana kan cinyata fa faqulat alayya hatta kiftu an tarda fakini yace ce cinyata ta yi nauyi har sai ni tsoran kar cinyata ta ragargaje saboda wahayi yana da nauyin gaske duk tsananin sanyi aka manzon Allah wahayi guni yake ka kwajin abinda Allah yake ne inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Isa wata rana annabi yana tafiya akan abun hawansa kan taguwarsa da aka yi marwa yi sai da kirjin ce da kika far saboda nauyin wahayi. Isa an annabi manzo Allah wahayi abun tausayi ce zan sallallahu alaihi wasallam yace sai naji kamar haka summa suriya anhu sannan aka yayyo manzo Allah an gama wahayi kenan yace fa anzalallahu ghayra ulul darari sallallahu alaihi wasallam da ghayra ulul darari banda ba abu talar ruwa su ba su da matsala za su samu cikakken ladai da musu jihadi. Kaga Ubangiji subhanahu wa ta'ala za ga akwai ta babbar hikima ta Allah ana da Ubangiji ta'ala bai ballantawa ko kuma bai dora yaki akan ulul darar ba. Za ka ga daga cikin hikima ɗin da ta sa Ubangiji ta'ala bai dora musu ba da a ce su ma za su samu laifi a gurin Allah ko ba za su samu lada ba to da ulul darar za su yi kokarin su ma sai an fita da su yaki. To kuma idan an fita da su yaki za a zama ne kallun alal nasi sai dai ku yi musu wahala sai dai ku dauke su sai dai ku kai su can sai dai ku kai su can kaga za su rage karfin mu'mini. Sannan kuma da cikin falala da hikima ta Allah, Allah ta rage hada musu musiba guda biyu ba ga musiba ta larura da Allah ya hada su da ita ba sa gani ko ba su da kama ko ba su da kaza banda wannan musiba kuma Allah ya hada musu da musiba ta rashin lada na wani aiki gwagwaba irin jihadi. Kaga a falala ta Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar suna da niyyar su jihadi to sai Ubangiji ta'ala zai ba su irin wannan ladan saboda kyakkyawan niyyar. Shi yasa malamai suke cewa niyyatul mu'min khairun min amali, niyyar mu'mini ta fi aikinsa da niyya kyakkyawa sai mutum ya sami ladan da aiki da ba zai sami irin wannan ladan ba. Kaga wannan da cikin falala ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ta'ala yake faddala Allahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idin daraja. Allah ta'ala yace Allah ta'ala ya fifita masu jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu akan wanda suke zaune. Sai Allah ya bayani menene fifita su da salati daraja. Allah ya fifita su da wasu darajoji. Ubangiji ta'ala ya fifita su da wasu darajoji. Ad-daraja shine kamar kace mataki. Mataki da za a taka haka. Sama a ma'ana ne ake nufi wata ɗaukaka. Ubangiji ta'ala ya fifita su da wani matsayi da wata ɗaukaka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ga ƙa'ida ta Allah subhanahu wa ta'ala idan mutane suna da falala to amma ɗayan ya fi ɗayan falala. Idan Allah ya faɗi falalan wancan to karka ɗauka shi wannan wanda aka falala ɗin shi ba ya da komai. To Ubangiji ta'ala sai ma bayani shi ma da falala ɗin. Sai Allah ta'ala ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Da wanda suka zauna din ba su fita jihadin ba da wanda kuma suka fita jihadin Allah ya ce duk su biyun Allah ya musu alƙawarin aljanna. Dan kada wani ya ɗauka cewa wanda ba su je jihadi ba su ba su da wani abu Allah zargin su yake. Kaga wannan shi yana ma asalin kenan jihadi farawar kifaya ne idan wasu suka fita sun ɗauke wasu. Amma a lokacin da aka ayyana ka jagora ko shugaba na gari yace da kai za a fita jihadi to yanzu ya zan farar da ainihin akanka ko kuma aka kawo musulmi hari gari to yanzu duk wani namiji da zai iya yaƙi ya zan farar da ainihin akanka ko kuma ya zamana a yaƙin akwai wani makami da za a yi amfani da shi kuma duk musulmi kai kaɗai kai ya sarrafa wannan makamin to ya zan farar da ainihin akanka dole sai ka ji dole sai ka ji. Shi yasa manzo Allah yace illa jihadu wa niyyatun fa idza santirtum fantum لكم إذا قلتم أنتم في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا daga inda aka nemi ka fito dole ka fito amma idan ba ayyana ka akai ba ba kuma ainin kawo muku harbi akai ba ba kuma wani makami ne na bani isa rafa yake kai ba to jihadi akan kafarar da kifaya idan wasu kai sun dauke wa shi za ka ga hadisin ibnu mas'udin Allah ya kara maka yadda daga tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ayyul amal afdal indallahi ko ayyul amal afdal wani aiki ne fa a gurin Allah subhanahu wataala kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu li waqtiha aga ce sai ne sai ce birrul walidain kaga ce sai ne sai ce al-jihadu fi sabilillah kar sai aka fara fadar bin iyaye akan ne akan jihadi me isa saboda bin iyaye farzu ainin ne dole ni ne bi iyaye na dole mallam ya bi iyayensa dole wannan ya bi iyayensa kowa a karan kansa ni bazan bi iyaye na bane ce na dauke ma bin naka yayin ko zai yi amma jihadi idan wasu ke sun dauke wasu sai saka gabatar da bin iyaye to amma a lokacin da ya zama an ayyana ka ko an kawo hari ko makamin da za a yake shi kai sarrafa shi to anan fita jihadi ya fi bin iyaye wani ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ina so in fita yaki tare da kai manzo Allah ce iyayenka na a cikin iyayenka ko wanda yake raye yace duka ma sai manzo Allah ce koma gurin fita jihadi kasi aka gabatar da biyayye su akan fita jihadi amma lokacin da aka ayyana ka ko kuma ya zama da abubuwan da na faɗa guda uku nan ɗaya faru to anan iyayenka da rasa na fita jihadi ba za ka yi musu biyayya ba saboda anan jihadin farzu ainin ne to wani zai iya ce mutu ai shi ma ibn iyayen farzu ainin ne eh ga ka'ida shi ne kaza dole ne kaza dole ne amma shi wannan zai zama maslaha ce amma wannan maslaha kasa kaga wanda za a gabatar kenan maslaha amma kama kalama duk yayin ka ga iyayenka maslaha ce kasa maslaha iya suwa ta tafa iyayenka amma fitowa jari ta irin maslaha ce amma ce fitowa ka ya shafi abin ya gane al'umma ne baki daya da kaga dole shi za a gabatar a wannan aiki ne cewa fita jihadi faradun ne ala sabil kifaya dan ba faradu ainin ne da sai zama ba Allah bane cewa kullum wa adallahu husna amma sai Allah ke dukkan su yin sakoran aljanna haka tsarin alqur'ani yake dan kada ka dauka wani tsubu ba su da tafalala ka kamar yanda ubangi ta Allah ke la yusmi minkum man anfaqa min qabl fatay wa qatala ulaika a'abamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu Allah yake wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah yake ba za a dona tsakiyar suka yi jihadi kafin a fito makka ba ba za a hada su dona tsakiyar suka yi jihadi bayan an fito makka ba Allah yake ba za a hada su ba matsayin su da darajar su da yawan ladan su ba zai zama daya ba amma dan kakka dauka wanda tsakiyar bayan fito makka ba su da komai ba su da bala sai Allah yake wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkanin su an musulmi alƙawarin aljanna haka idan ana maganar wani abu wanda misali abin zargi ne shi ma to idan ababen zargin guda biyu ɗaya zarginsa ya fi ɗayan to shi ma dole ka bi irin wannan tsarin misali ka ce ai ba yahudi ya fi mushriki to ba za ka yi shiru haka ba sai ka ce amma duk kafirai ne ko ba haka ba saboda wani kare ɗauka tunda ka ce ba yahudi ya fi mushriki kai ya ɗauka shi ba yahudan wani abin arziki ne ya dauka ko yana da wani imani ko makamancin wannan wannan shine yanda alqur'ani yake tsarinsa kaga sai ubangiji subhanahu wataala sai ya ce wa kullan wa'ada Allahu husna dukkanin su Allah ya musu alqawarin alhusna anan shine aljanna Allah ya musu alqawarin aljanna da kuma wani gwaggwaban lada sai Allah ya karanta faddalallahu almujahidina ala alqa'idina sai ubangiji ta'ala kuma anan sai ya bayyana da me fifita mujahidan akan wani sabona Allah ta'ala yake ya fifita mujahidai wannan sabta jihadi alal qa'idina akan wanda suka zauna Allah ya fifita su da ni ajran aziman don lada ne girma za ga nan an kawo ajran din bit tankir aka ce ajran dan a nuna ma cewa ladan ladan yana da girman gaske kuma ta raka kar cewa aziman ita ma kalma aziman da aka ta bit tankir wanda ke nuna ma ladan ba karamin lada bane a gurin Allah subhanahu wataala sai Allah yake darajatin minhu shi sa da Allah yake ajran aziman sai kuma ya ƙara yake darajatin minhu wasu darajoji ne da gurin Allah wasu matsayi ne da ɗaukakoki da Ubangiji ta'ala zai ba su za ku tuna hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda wanda shekaran jiya muka kawo shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake mutumin da ya yi imani da Allah ya yi imani da manzo Allah ya tsaya da sallah ya yi azumi zai shiga aljanna ya yi hijira ko bai hijira ba sahabban sa ce ya manzo Allah ba da labarin wannan hadisin ba sai kuma manzo Allah ya yi maganar mujahidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wani sabbin jihadi saboda Allah suna da wasu darajoji a gurin Allah subhanahu wataala suna darajoji guda ɗari da Allah ya tana dawo masu jihadi saboda Allah tsakanin kowace daraja da ɗayar ya kai faɗin nisan sama da ƙasa ha darajatin minhu darajoji daga Allah nisa za a dinga hango shi yadda ka san kana hango tauraro irin a can sama ɗin naka za a dinga hango shi manzo Allah ya ce rijalun amanu billahi wa rasulihi ba annaba bane wasu mazaje ne suka yi imani da Allah suka yi imani da manzo Allah kaga ka yazo hadisin Abdullahi dan Mas'udin Allah ya ƙara masa yadda kaga hadisin Abdullahi dan Mas'udin tambayar manzo Allah akai wa mad daraja ya manzo Allah me daraja din sai manzo Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah yake amma inna laysat bi utbati ummika ma baina darajaini ni aka ani sai tsakanin ko ta daraja ni aka ani kamar da Ibn Abi Hatim ya fitar da ruwaya din haka nan hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa yadda a wanda yana cin sa yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai inna fil jannati mi'ata daraja manzo Allah ya ce aljanna ko su darajoji matakai na daukaka guda 100 yace adda Allah lil mujahidin fi sabilillah wannan matsayan da matakan guda 100 gaba ɗayan su Allah ya tarbe su ne dan masu jihadi saboda Allah manzo Allah ce ma baina kullu darajatayn kama baina sama'i wal ard tsakanin kowace daraja da mai binta ya kai kamar tsakanin sama da ƙasa kaga shine darajatin minhu wasu daraji daga Ubangiji sannan kuma Allah ce maghfiratan da kuma wata gaggwabar rahama daga Ubangiji afwan daga gaggwa gafara kaga ita ma gafara ka ta bitankir aka ce maghfiratan wanda kawo ta da tankiri mai kimuna girman gafara wata irin gafara ce mai girman gaske wacce da ita Ubangiji Allah zai shigar da su aljanna sannan kuma wa rahmatan shi ma ka ci bitankir da kuma wata gwaggwaban rahama daga Allah sai Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu ghafurar rahima sai Allah ya rufe ayoyin da manyan manyan sunayen Allah guda biyu da kuma manyan manyan sifofi siffa ta gafara da siffa ta rahama saboda ni saboda a baya Allah magana gafara da rahama yi maghfiratan wa rahmatan sai ce wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ta'ala gafuran ne yawan gafara ne kai kenan yana cin sunayen Allah al-Ghafur al-Ghafur ne yawan gafara subhanahu wa ta'ala ma'ana ne yawan rufe ne kun bayi ba tare da ya daga su shine kuma abinda muke ta roƙon Allah Allah ya sa Allah ya mana shi a ranar al-Qiyama mun ka hadisi Ibn Umar Allah ya ƙara masa yadda Allah ya sa mana kanaf Allah ya gaya mana kun yi kaza musallama Allah Allah ya ce na rafa muku asiri a duniya yanzu ma ku je na gafarta muku Allah ya sa Allah ya mana haka kuma sannan ai maka gafara haka ita gafara laifin a rufe shi kar a kama kare shi ita kuma rahama daɗi ne kan gafarar a baka abin da kake nema misali zuwa kai ka taka min wani abu sai ya lalace to gafara shi ne in ce je ka rahama fa in ce je ka in ce kai in ga 100,000 ma an fahimta wannan shine bambancin gafara da rahama to kaga yana cikin sunayen Allah ma kenan ne Ar-Rahim kenan Allah na da suna Al-Ghafuru yana da suna Ar-Rahimu wanda kuma yake tabbatar mai siffa ta gafara da siffa ta rahama shi sai ya zama gafuran da yawan gafara kuma rahimin da yawan rahama so da yawa kan abin da yake fa sunayen Allah da sifofin Allah akwai ababen da ya kamata ƴan uwa a fahimta amma da yawa ba su fahimta da yawa abin da muke ɗauka sunayen Allah da sifofin Allah kawai mujarradin abin da ake bukata ka karanta suka san wanda kuma ba haka ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'an وتسئين اسمن مئة إلا واحدة سيكي من أحصاها دخل الجنة الله يعني رسولة قداء داري تسعين دكار أريبا يا سي من ذالة سي من أحصاها وان دي كي أريس من كي أسبا أنا لفك حدث كي فجيك حدثه هو الله الذي لا إله إلا هو كو الرحمن الرحيم وانا حديث ما بايد إنجنتي أنا سي سنة الترمذي وانا سنة بايد إنجنتي شو أنا بني بني kuma sunayen Allah yanda yake fahimta ba haka bane cewa sunayen Allah dari ba dai ne ba haka bane ba wanda sai da sunayen Allah sai Allah annabi yana yin addu'a Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan minni aw sa'asarta bi fi ilmil ghaibi indaka yana ya ubangiji ina roƙonka da dukkanin sunan da naka ne wanda ka abanci kanka da shi ko ne ko ka saukar da shi a littafinka ko ka sanar da wani bawa daga bayanka kenan a sunayen Allah ko sunan da Allah bawa ɗaya sanar ko kuma ka zaɓi shi ilimin gaibinka kenan akwai sunayen Allah ba da sunayen Allah ne amma suna gaibin Allah babu wanda yake daga sunayen Allah la tusa wannan hadisin na kawo yanzu cewa inna lillahi tis'anu inasman ba san da cewa sunayen Allah ɗari ba ɗaya Allah yana da wasu sunaye ɗari ba ɗaya an fahimta kenan wayanda suke bantattun sunaye ne misali sai na ce zan yi tambaya duk wanda ya amsa yana da naira zan ba ce zan ba ina da naira ɗari zan ba shi wannan na nuna cewa ban da wata kuɗi ta naira ɗari baya nuna haka a wannan naira ɗari na ware ta zan yi ne kenan zan ba shi to akwai suke bantattun sunaye na Allah 99 duk wanda yake zai shiga aljanna to kiyaye su shi ne ka san su ka haddace su ka san ma'anarsu ko ka bauta wa Allah ne inda kuskuren da ya fi yawa ya za a bauta wa Allah da sunayensa isa da yawan ba mu san ya za a bauta Allah da sunayensa babu abin da ke yawa a Qur'ani ya kai sunayen Allah da sifofin yawa a Qur'ani kuma yana babu wata bauta a ƙarƙashin su daga sunayen Allah bauta wa Allah ke yanzu a nan mun karanta wa kana Allahu ghafuran alaysa kadhalika yanzu da ni da ku dun mun ji Allah mai yawan gafara ne kaga sai min imani da farko Allah yana da suna al-ghafur yana da sifa ta gafara haka ne to kuma duk wasu abubuwa da Allah ta'ala an yake yin gafara sai ni wannan aiki dan mu samu ne dan mu samu gafara kaga yanda ake bauta wa Allah da suna Allah misali sami'un ne haka ne ko kaga dole Allah ne suna as-sami'u yana da sifa ta as-sami'u to tunda mun yadda Allah yana da suna mai ji kuma yana ji kenan duk abin da muka san Allah baya san ji ko a fili ko a koyi sai ne kenan sai mu ki aikata shi ka mun bauta wa Allah da sunan sa ne kenan as-sami'u Allah sunan sa al-basiru yana da sifa ta ne ta gani kenan ko a daki muke a kulle mun san Allah yana ganin mu kenan duk abin da Allah baya so a gani to kan mu bari mu dan Allah yana ganin mu an fahimta to wannan shine inda ake bauta Allah da sunayen sa ba wai kawai karanta ka ce sunan Allah kaza ba Allah mai yawan karɓar tuba ne da kai mallaki sai kai malaka tuba zuwa gare shi Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne Allah mai mulki ne da kaji za ka yi jin kai sai ka tuna to ai Allah shi ne mamallakin mamallaka in ya ga dama yanzu zai karya ka ka ganin kuma aljabbar ba ta shigo shigo nan ma kai 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 ka bauta Allah da sunan sa aljabbar subhanahu wa ta'ala daga sunan Allah ba mujarradin kawai sunan bane a karanta a haddaci kuma bauta Allah yake da shi yasa maka bu komai wa cikin alqur'ani an nuna lokaci yayi nan za mu tsaya insha Allah wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin